chop money. Hey, I don't taste money. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu Maikiri ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar Laraba, 26 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Mahmud da kadin labarai.
To baba, kakakin majalisar wakilan Amurka Mike Johnson ya samu adadin kuri'un da majalisar ke bukata don amincewa da kudurin sauye-sauye a kasafin kudin kasar. Amurka da Ukraine sun cimma wata matsaya da ta kunshi baiwa Amurka damar diban ma'adinan Ukraine. Jami'an Isra'ila da Hamas sun kulla wata yarjejeniyar musayar gawarwakin wasu daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su da kuma ɗaruruwan fursunonin Falastinawa.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa ga dukkan alamu ayyukan 'yan bandiga na daji na ci gaba da karuwa a wasu sassan jihar Zamfara.
Jiya kan mun tashi da iftila'i na 'yan bindiga saboda Allah don sun yi mana aika-aika wanda ma abin hayya ma ɓaci kai inda sun tayar mana da mutum sama da 27.
Har iyawa Najeriya. Majalisar Dattawa ta jaddada kudirinta da cewa za ta yi la'akari da shawarwarin jama'a masu ma'ana wajen amincewa da gyaran kundin wato kudiri na dokokin inganta haraji a Najeriya.
Illoli da dama da muka gani cikin abin nan din a cikin dokar da illolin da suka shafi aiwatar da dokar da illolin da suka shafi daidaito tsakanin al'umma da kuma rashin la'akari da halin da al'umma suke ciki kafin a ci za a yi ƙarin haraji.
Kamar kowace safiyar Laraba, yau ma muna tafe da shirin baki mai yanka wuya na Murtala Faruku Sanyinna, wanda a yau shirin zai duba batun babban taron ƙasa da aka kammala a jamhuriyar Nijar na mai da ƙasar kan turbar demokaradiyya. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Kakakin majalisar wakilan Amurka Mike Johnson ya ce sun samu adadin kuri'un da majalisar ke bukata don amincewa da kudurin sauye-sauye a kasafin kudin kasar a daren Talata. 'Yan majalisar 217 ne suka amince, yayin da 215 suka nuna adawa.
We got it done. We had the requisite number of votes to move this process along.
Johnson ya ce mun samu nasara, mun samu adadin kuri'un da muke bukata, yanzu za a aika majalisar dattawa. Gabanin kada kuri'ar, mambobin majalisar 'yan jam'iyyar Republican da dama sun nuna damuwa kan yanayin kasafin kudin da kuma yadda za a samar da dokar da za ta tsawaita shirin rage haraji na shekarar 2017 da yadda za a rufe gibin da wannan mataki zai haifar ba tare da an katse ayyukan da Amurkawa ke cin gajiya ba. A baya, shugaba Trump ya yi kira ga 'yan majalisar da su amince da abin da ya kira babban kuduri wanda zai ba shi damar aiwatar da manufofinsa na cikin gida. Wasu jami'an Ukraine uku sun ce kasarsu da Amurka sun cimma matsaya kan sha'anin tattalin arziki wacce ta kunshi baiwa Amurka damar ɗiban ma'adinan Ukraine. Jami'an waɗanda suke da masaniya kan wannan matsaya da aka cimma sun nemi a sake sunayensu saboda ba ba su izinin yin magana kan lamarin ba. Ɗaya daga cikinsu ya ce hukumomin Kyiv na fatan ganin rattaba hannun kan wani yarjejeniya zai ci gaba da ba Ukraine damar samun tallafin kayan sojin Amurka wanda ƙasar ke matuƙar buƙata.
Biden was throwing money around like it's cotton candy and
shugaban Amurka Donald Trump kenan yake cewa gwamnatin Biden ta yi tawatsi da kudaden mu kamar alawa. Wannan matsaya da aka cimma babba ce wacce za ta kai ta trillion din daloli. Jami'an Isra'ila da Hamas sun kulla wata yarjejeniyar musayar gawarwakin wasu daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su da ɗaruruwan fursunonin Falastinawa. Matsayar wacce aka cimma a ranar Talata za ta taimaka wajen tsawaita shirin tsagaita wuta da aka cimma zuwa wasu 'yan kwanaki. Tun a ranar Asabar, Isra'ila ta jinkirta sakin fursunonin Falastinawa 600 da nuna rashin gamsuwarta da yadda ta ce ana gallazawa Yahudawan da Hamas ke garkuwa da su. Ƙungiyar ta Hamas wacce Amurka ta ayyana a matsayin ta 'yan ta'adda ta ce wannan jinkiri ya keta matsayar da aka cimma. Ko da yake a daren Talata, Hamas din ta ce sun cimma matsaya da Isra'ila kan wannan takaddama. Kudashen labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan. Ayyukan 'yan bindiga a jihar Zamfara sun fara lafawa a wasu yankuna, yayin da kuma suka ƙara kamari a wasu sassa na jihar duk da ikirarin da jami'an tsaro ke yi cewa ana samun galaba a kan 'yan bindigar. Wakilinmu a jihar Zamfara Abdulrazak Bello Kaura ya ji ta bakin wasu mazauna a karkara dangane da halin da suke ciki, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da ya aiko mana.
Duk da bayanan da mahukunta ke yi akan samun sassabcin hare-haren 'yan bindiga a yankin arewa maso yammacin Najeriya, musamman ma a jihar Zamfara, wasu al'ummomi kuwa har yanzu suna kokawa ne akan hare-haren 'yan bindigar a yankunansu. Rundunar sojin kasar dai ta bada tabbacin cewa tana kan fatattakar 'yan bindigar, inda ta ce ta kashe manya-manya da dama daga cikin jagororin 'yan bindigar a jihar Zamfara, musamman a cikin wannan watan na Fabrairu, kamar da babban na hafsan sojin kasa na kasar Najeriya Laftanar Janar Olufemi Oluyede ya bayyana a wata ziyara da ya kawo a jihar Zamfara 'yan kwanakin nan, inda ma ya umarci dakarun sojin kasar da su kawo mashi sharar ɗan bindigar nan Bello Turji a cikin wata ɗaya. To sai dai al'ummomin wasu yankunan karkara na cigaba da fuskantar matsin lamba akan hare-haren 'yan bindigar, kamar da wasu mazauna yankin Gundumar Kanwa a ƙaramar hukumar mulkin Zurmi da kuma kuriyar Madaru a ƙaramar hukumar mulkin Ƙaura na Moda suka bayyana kokensu akan wannan matsalar.
Shekaran jiya washe gari 'yan fashin daji su shigo a garin Jinkira Magaji, wanda suka kwashi kusan mutum 17, yawancinsu ƙananan yara ne da mata wanda sun yi awon gaba da su gaji daya. Kuma har yanzu magana da nake da kai babu wani labari a kai.
Jiya kan mun tashi da itila'i na 'yan bindiga saboda Allah, don sun yi mana aika-aika wanda ma abun har ya ma ɓaci kai, inda sun tayar mana da mutum sama da 27, dukkan yawan su gaba ɗaya mata ne, daga masu cikan na sai masu goyo sai ƙananan yara, tunda ba su samu dama tsaya da maza ba, duk mata ne suka tare da su, zalla kuma duk cikan na gare su.
Ko a daren jiya Talata dai sai da 'yan bindigar suka tare hanyar mayanci zuwa Anka, ƙaramar hukumar mulkin Anka suka kwashi 'yan kasuwar da dama da suke kan hayar su ta dawowa da kaso mako-mako da Talatan mafara, suka kuma shiga garin Anka a unguwar Mundogara suka kwadauki wasu mutane da ke unguwar. Honorable Aminu Ibrahim kasuwar daji dan mazid dokokin jihar Zamfara ne ya ce lamarin yana da rikitarwa, ganin yadda ake samun sauki kuma sai lamarin ya sake rintabewa a wani gefen.
Ba ni cewa ba a samun sauki, akan samun sauki ala kullu halin alhamdulillahi akwai sauki, domin abubuwan za ka ga suna dan tsagantawa wasu wurare kuma abin yana faduwa. Ubangiji Allah shi ya yi mana wannan musiba, wanda duk adda hannu cikinta ko ba da wata gudunmuwa a cikin wannan musiba a cikin wannan jiha, wannan ƙasa baki dai bayyana ko ɓoye yake ba tashi gudunmuwa, Allah shi san muna kuma Allah shi tawaza mana su.
Laftanar Kanal Abubakar Abdullahi shi ne mai magana da yawon dakarun tabbatar da tsaro a yankin arewa maso yammacin Najeriya, wato Operation Fansar Yamma. Tabbas suna samun galaba a kan 'yan bindigar, kuma ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin sun tabbatar da dawowar zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin na arewa maso yammacin Najeriya.
Dakarunmu sun yi nasarar hallaka gwammai cikin 'yan ta'adda, ciki har da manya-manyan kacalloli irin su kacalla na Faransa Dogon Bakolo, kacalla Autago Baje dan mai dutse, kacalla Dogo mai yar nagge, kacalla Sani Bamuwa, kacalla Audu Gajere da dai sauransu. Sannan kowane kacalla a cikin nan yana da mayaka bila adadin kusan 50 zuwa sama. So an yi nasarar kakkaɓe su da dayawa daga cikin yaransu. Sannan kuma dakarunmu sun yi nasarar lalata maɓoyan su waɗannan 'yan ta'adda sansanoninsu fiye da guda 40 a yankunan Zurmi, Shinkafi da Isa ta jihar Sokoto.
Ga alamu dai akwai buƙatar mahukunta a Najeriya sake lale da bullowa da wasu sabbin matakan samar da tsaro da kwanciyar hankali a tsakanin al'ummar ƙasar, musamman a yankin arewa maso yammacin Najeriya, domin ga alamu wankin hula na ƙoƙarin kai su dare. Abdulrazak Bello Kaura, sashen Hausa na murya Amurka daga Gusau, jihar Zamfara a Najeriya.
A gaida Abdulrazak da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da ma Instagram. Yanzu ko ga Mahmud da ci gaban labaran duniya.
To ƙarin wasu bakin haure da aka kora daga Amurka sun isa gidan yarin Guantanamo da ke ƙasar Cuba a ranar Talata ƙarƙashin sa idan sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth, wanda ya kai ziyara sansanin sojin ruwan Amurka don samun bayanai kan aikin fitar da bakin hauren daga ƙasar. Ya wallafa a shafin sada zumunta cewa ya shaida isar jirgin da ya kwaso bakin hauren daga Amurka. Wasu jami'an tsaron Amurka biyu sun fada wa VOA cewa jirgin kira C-130 dauke da bakin haura tara daga Fort Bliss na jihar Texas ya sauka a Guantanamo da tsakar ranar Talata. Sun kara da cewa barin waɗannan mutane a Amurka babbar barazana ce ga ƙasar. Amurka ta ce ofishin jakadancinta da ke Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo na ci gaba da halartar zaman shari'ar da ake wa wasu Amurkawa uku da ke tsare a ƙasar waɗanda ke fuskantar hukuncin kisa. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ki cewa ufan kan ko akwai wata tattaunawa da ake danganin an sako Amurkawan. A watan Satumbar bara, wata kotun soji a ƙasar ta yankewa mutum 37 hukuncin kisa ciki har da Amurkawa uku, waɗanda suka haɗa da Tyler Thompson Jr., Marcel Malanga da Benjamin Ruben Zalman Pulon, bayan da aka zarge su da hannu a wani yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a watan Mayun bara. A wani labari na daban kuma, shugaban ƙasar ta Congo Felix Tshisekedi ya yi tayi ga Amurka kan ta shiga ƙasar ta ɗebi ma'adinai idan har za ta taimaka mata wajen kawo ƙarshen rikicin da ke addabar gabashin ƙasar, inda 'yan tawayen M23 da ruwan da ke marawa baya suka karɓe ikon manyan lardunan Goma da Bukavu.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tobadalla, yanzu ko bari mu je ga rahotonmu na biyu. Majalisar Dattawa ta jaddada kudirinta da cewa za ta yi la'akari da shawarwarin jama'a masu ma'ana wajen amincewa da gyaran kudirin dokokin inganta haraji a Najeriya. Shugaban kwamitin kuɗi na Majalisar Dattawa, Sanata Sani Musa, shine ya tabbatar da hakan a wata zantawa da manema labarai jim kaɗan bayan kammala sauraren bahasin jama'a akan dokar da yanzu haka take a gaban majalisa domin yin muhawara da amincewa da ita, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa mana.
Kungiyoyi masu zaman kansu da dama ne suka bayyana ra'ayoyinsu a game da dokar gyara haraji na ƙasa, inda suka ba da shawarwari cewa a cire harajin VAT musamman akan kayan aikin gona. Kungiyoyin sun ce a babi na 6, sashi na 1, sashi na 143, da 144, da 145, da 147 na dokar kula da haraji ya kamata a canja su zuwa ci ko cinyewa. Wakilin kungiyar haɗin kan Arewa kuma tsohon ministan kuɗi Dr. Yarima Lawan Ngama yana cikin masu irin wannan tunanin.
In ka duba harajin da Najeriya take tattarawa da dukiyar da ke Najeriya, ai harajin kashi 9.4 ne cikin 100 na dukiyar da ke Najeriya. To kin ga kuma ba ma tara komai kenan. Amma in ka duba alƙalaman da suke hutuwa da kasashen waje, wasu ya ce kashi 6.4. Ibara wancan kan kashi 5 cikin 100 ne, wanda kusan a duniya gaba ɗaya ma mu ne kasashen da suke cima baya wajen tara haraji.
Har ila yau dandalin ya so a bayyana kalmar derivation a sarari kuma ba tare da wata shakka ba, yayin da ya kamata a raba shi bisa yarjejeniyar da aka cimma ta hanyar tuntubar jihohi da ƙananan hukumomi da kuma shawarwarin hukumar tattara kuɗaɗe da kasafta su, wato Revenue Mobilization and Fiscal Commission a Turanci. Malami a Jami'ar Bayero ta jihar Kano, Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa, ya yi nazari cewa
dokar kamar yadda gabatarwarmu ta kunsa ba wata aba ce ta kyama ba, saboda mutane da dama suna kuka da yanda haraji ya yawa yanzu. Da zarar mutum ya ajiye don wani abu zai fara business, sai masu karɓa haraji daga guri kaza da wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza sai ta diran masa. To idan ba a saita al'amarin ba, dole ba za a sami natija ba. Amma saitin yana da kyau, to sai dai illoli da dama da muka gani cikin abin nan din a cikin dokar da illolin da suka shafi doka ita kanta, da illolin da suka shafi aiwatar da dokar, da illolin da suka shafi daidaito tsakanin al'umma, da kuma rashin la'akari da halin da al'umma suke ciki kafin a ce za a yi ƙarin haraji. Wannan kusan su ne a dunkule a abin nan din.
Shugaban kwamitin kuɗi na Majalisar Dattawa, Sanata Sani Musa, ya tabbatar da cewa majalisa za ta yi gyaran dokar haraji a daidai wannan lokaci don inganta kudaden shigar gwamnati da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa ne, ba domin wani sashi ba.
to wannan doka da ake ba wai ana yi ma wani kungiya ne ko kuma
wani
sashi na kasa bane wannan doka ne da mu da muke kan kujera yau ba wai zamu zauna bane dindindin har abada ana yi ne saboda gobe so ya nuna cewa idan kana son shari'a ta zama na gaskiya dole ka cire son kai ka cire wani abu na to shi doka da shari'a duk ɗaya ne doka in kai shi shine zaka bi in ka ƙarya dokar nan shine shari'a za ta hau kanka to muna so mu yi abin da zai zama cewa duk ɗan Najeriya ta kowane sashe sun gamsu da abin da muka yi
kafin bude dandalin sauraron ba'asin jama'a Majalisar Ƙasa ta tuntubi hukumomin cinikayya da harkokin kuɗi tare da aiki da shugaban bangaren shari'a wajen gyara dokar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya saurare mu a tasharmu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu daga ba
baki mai yanka wuya jama'a assalamu alaikum a farkon makon nan ne aka kammala babban taron kasa da gwamnatin mulkin sojin kasar jamhuriyar Nijar ta shirya domin tattauna makomar kasar bayan juyin mulki na ranar 26 ga watan Yulin shekara ta 2023 wanda ya hambarar da mulkin zababben shugaban kasar Muhammad Bazoum tare da ayyana General Abdurrahman Tchiani a zaman shugaban mulkin soji an kwace tsawon kwanaki 5 ana tattaunawa inda daga bisani taron ya cimma wasu matsaya kan makomar kasar kama daga siyasa tattalin arziki tsaro da sauransu ga wakilin mu Suleiman Muni Barma da matashiya kan wasu daga cikin muhimman shawarwarin da taron ya cimma
sanarwar karshen taron ta jaddada Nijar a matsayin cikakkiyar jamhuriya saboda haka mahalartan sun zo da shawarar amfani da wani kundin tsarin mulki da aka kira Charte de la Refondation sannan taron ya buƙaci General Abdurrahman Tchiani ya ja ragama ta tsawon shekaru 5 daga ranar da aka saka hannu kan wannan kundi a matsayin shugaban ƙasa mai cikakken iko akwai yiwuwar sabunta wannan wa'adi idan ta kama ta la'akari da taɓarɓarewar sha'anin tsaro haka kuma mambobin CNSP na da damar shiga zaɓuka idan suna ra'ayi sannan an zo da shawarar ƙarawa janar Tchiani igiya daga Brigadier janar zuwa janar mai tauraro 5 General Darme an kuma zo da shawarar rushe dukkan jam'iyyun siyasa tare da takaita yawan su a nan gaba yaƙi da cin hanci da farautar waɗanda suka handami dukiyar ƙasa a zamanin mulkin farar hula da hukunta waɗanda ake zargi da hannu a mutuwar tarin sojoji a yayin hare-haren ta'addancin da aka fuskanta a Inates Shinagodar da dai sauransu
haka to da alama a matsayin da taron ya cimmawa na kokarin raba kan yan kasar waɗanda ke da ra'ayoyi mabambanta kama daga halaccin taron da zabo mahalartan sa har ya zuwa shawarwarin da aka cimma bayan taron shin menene ma ya kai ga yanke waɗannan shawarwarin
mai magana Alhaji Muhammad Al-Kabir jagoran kawantakan kungiyoyin horar hula da aka ce masu energy kun san dai shekara 35 kenan da muke nan ga amfani da tsarin demokradiya da kuma gimshike na demokradiya a shekara 35 kenan kuma mun ga bai aiho alheri ba saboda wannan tsarin na demokradiya ya kawo mana matsaloli iri-iri har da kashe-kashe da cin hanci da sata da yaudara da abubuwa iri-iri kai matsalar babban ma na demokradiyyar mine ne shine demokradiyyar tsarin waɗanda suka kawo ta a wajejen shekara 1990 da aka kawo ta sai da mutane suka je ƙauyuka don su wayar da 'yan ƙasa domin 'yan ƙasa su yarda su amshi wannan tsarin na demokradiyya su yi amfani da ita to kenan kaga ba abu bane wanda ya bullo daga cikin al'adunmu abu ne wanda aka kawo mana daga ƙetare kuma daga ƙasashen da suka muna mulkin mallaka
to sai dai wasu 'yan ƙasar na ganin cewa da akwai ayar tambaya a cikin tsara gudanar da taron musamman idan aka yi la'akari da waɗanda aka gayyata a matsayin mahalartansa in ji ɗan siyasa Habibu Kane Kadauri
lalle rishin gayyata jam'iyyoyin siyasa a wannan muhawara abu ne wanda yana da illa da yawa saboda mi saboda kun san da jam'iyyoyin siyasa su ne suka san inda yake manijar ciwo su kenan su ne suka tahiyar da milki tun lokacin da mulkin Farahulla ya fara a Nijar. Kenan duk matsalolin da muke ciki na rashin tsaro mai inganci, matsaloli na siyasa da duk wasu abubuwa da kuka sani na rashin cigaba, ƴan siyasa ne suka san da shi. Kenan dole in ana so a ciyo kan abun, dole a yi shawara da su. Kuma bayan haka nan duk dai ko menene za a yi a ce cikin wannan zauren shawara, kun san dan dai a maida ma ƴan siyasa mulki ne a cikin hannunsu, ko da ma dai ba su bane, wasu sabon ƴan siyasa ne za a ba kasar cikin hannunsu. To kenan kun gani, in za a yi shawara ba tare da ƴan siyasa ba, kuma ƙarshe abin da za a ɗauka a miƙa cikin hannunsu shi ne za su yi aiki da shi, akwai matsala.
Tun ma kafin a soma gudanar da taron, wasu ƙungiyoyin fararen hula na ƙasar ta Nijar, kamar ƙungiyar lauyoyi da ƙungiyar tabbatar da kyakkyawan shugabanci ta Transparency International, suka bayyana ƙauracewa taron saboda abin da suka kira rashin ingantaccen tsari kamar yadda ya kamata, da kuma halaccin taron a dokance. Malam Mamman Wada shi ne shugaban ƙungiyar Transparency International.
Baiwa a ce za a tsara duka rayuwar 'yan ƙasa, abin da ya shahi siyasa, abin da ya shahi kare haƙƙin ɗan adam, abin da ya shahi bunƙasa arziki, abin da ya shahi noma da kiwo, abin da ya shahi tono arzikin ƙarƙashin ƙasa, abin da ya shahi kasuwanci, abin da ya shahi al'adun gargajiya, abin da ya shahi harkokin motsa jiki, duka dai rayuwa ta 'yan ƙasar Nijar. A ce a cikin kwana hudu wannan za a zo a tsara shi, mana tsammana akwai lauje cikin daɗi. Wato akwai tsarin da wasu suka yi don kansu, mu kuma ba mu son a ce muna cikin wannan tsari da aka yi, wanda ba zai gyara 'yan ƙasa ba yau, ba zai gyara su gobe ba, ba zai gyara su jibi ba. Ba mu iya hanawa a yi tun da ba iko ba ne mu. Amma mu ba mu sa hannunmu cikin wannan aiki, in ya yi kyau 'yan ƙasa su gani, in bai yi kyau ba kuma 'yan ƙasa su gani. Kuma mun san tarihi ya nuna da mun ce ba mu shiga cikin wannan abu. Duka wannan ƙa'idodi da aka ɗauka na Conference National da haƙƙin ɗan adam da sauransu duka dai waɗanda suke sa demokrasiya ta daidai, wato muna tare da irin waɗannan ƙa'idodi. Abin da ya yi saura, in akwai kuskure a gyara, in kuma abin da ke da kyau a yi cigaba da shi.
To amma da akwai wasu 'yan ƙasar da duk da yake suna goyon baya, to amma suna hango wasu al'amura da suke ganin ba su yi daidai ba a zaman taron.
Sunana Abubakar Sama'ila, wanda an kai sani da suna Dimka. To abinda za mu ce da wannan taron, sai dai mu ce Ubangiji Allah ya sa alheri ciki. Tunda taro na an kai na Asis, an tattauna a kan batutuwa daban-daban, surtout sur le point sécuritaire, economic, social da sauran kuma fannoni da suke da mahimmanci ɓangare daban-daban ne. Kuma akwai ɓangaren da wasu tattauna an ɗan sa son rai ciki, kamar kaga ɓangaren security, alhamdulillahi, tunda an tattauna a kan me yake kawo tashin hankali, me ya kamata a yi, kuma me yake maganinsa. To kaga wannan ɓangare ne wanda ya ci ma kowa tuwo a ƙwarya, ana neman maganin abin kuma an tattauna a kai. To ɓangare da dama kuma, kamar kaga ɓangaren addini kuma an taɓo ɓangaren kiran sallah. To ɓangaren kiran sallah ba shi bane mu matsalar addini a nan ƙasarmu. Matsalar addini education da bas ne ya kamata a samu, tunda shi addini dole sai da ilimi.
Saboda na ga wasu gaskiya bisa ga kalmomi wanda suka faɗi, to fi sabilillahi bai dace ba. Na akwai wasu waɗanda ka faɗin ra'ayukansu waɗanda gaskiya akwai wata munamunan manufa gare su. Shi ko taro wanga, musamman ni ga tau fahimta abin da ya sa su magabata na wanga lokaci suka sa a yi shi, saboda kasu ta yana su yi gaba gaɗi, kaga haka nan bai dace ba. Kenan shi yasa suka ce su nemi shawarar 'yan ƙasa na a zo ne a zamana a diba a gani a samu mahita wadda 'yan ƙasa za su ji daɗin rayuwar ƙasa, kuma abubuwa na ƙasa za su ƙara bunƙasa. Shi ne aka ce ba wani abubuwa ba na son rai koko na kowa ya zo kurumci ta abin da an ra'ayi ne ba ita ba ce. To kuma muna fatan gaskiya abubuwan nan da abin da kai yiwa ne, gaskiya a ƙare ma abubuwan nan kwaskwari ma. Saboda akwai shawarorin nan kamar yadda na gabatar su a cewa wanda suka yi faɗin nan abubuwa da ba su da daɗin faɗi fi sabilillahi. To muna son duk wani wanda adda wata fasaha ko kai wane na babu wanga wane wane wanga wane duk wanda adda wani husaha wanda zai kawo shawara wanda za ta ci gaba da Niger to mu shi an masoyin mu ba na azaka ba ai ta wasu dumuma na banza kawai azaka aka shi kudin banza dan kudi na su sani ko kudi na yan kasa an ka kebe an kai wannan an ka tsara wannan taro kenan kasu ce su dan kansu ɗaya ne koko dan wani minana to duka ya kamata magabata fi sabilillahi su rika daka mu wayannan burki
to sai dai kuma babban abin da ya ja hankalin manazarta da masu fashin baki shine yadda har aka kammala taron ba a bijiro da batun makomar hanbararren shugaban kasar Muhammad Bazoum da mai ɗakin sa ba waɗanda yanzu haka suke ci gaba da kasancewa tsare a fadar shugaban kasar tun sa'ad da aka yi juyin mulkin hakan ya bayyana ne sa'ad da suka ji a sanarwar bayan taron ba inda aka ambaci tsohon shugaban kasar balle makomar sa duk da yake a kwanan nan ma majalisar ɗinkin duniya ta sabunta kiran da a gaggauta sakin sa masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen hausa Suleiman Muni Barma sai dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC
Toma jalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na to kafin mu ci gaba ga wannan sakon
Shin kuna neman labarai da dimi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu akan lamba kamar haka. Alamar karawa 1 wato +1 sai ku saka 202 445 6389 Zan sake maimaita lambar. Alamar karawa 1 202 445 6389 Kada ku bari a bar ku a baya. Sashen Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannu.
Sashen Hausa Radio Amurka.
Ba dalla yanzu ko agogon mu na cewa karfe 12 na dare ne da minti 27 a nan Washington DC da haka ne kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma wannan karo a takaice
to kakakin majalisar wakilan Amurka Mike Johnson ya ce sun samu adadin kuɗin da majalisar ke bukata dan amincewa da kudurin sauye-sauye a kasafin kudin kasar a daren talata Yan majalisar 217 ne suka amince yayin da 215 suka nuna adawa. Gabanin kada kuri'ar mambobin majalisar irin jam'iyyar Republican da dama sun nuna damuwa kan yanayin kasafin kuɗin da kuma yadda za a samar da dokar da za ta tsawaita shirin rage haraji na shekarar 2017. Da yadda za a rufe gibin da wannan mataki zai haifar ba tare da an katse ayyukan da Amurkawa ke cin gajiya ba. Wasu jami'an Ukraine uku sun ce kasarsu da Amurka sun cimma matsaya kan sha'anin tattalin arziki wacce ta kunshi baiwa Amurka damar ɗiban ma'adinan Ukraine. Jami'an waɗanda suke da masaniya kan wannan matsaya da aka cimma sun nemi a sa kai sunayensu saboda ba ba su izinin yin magana kan lamarin ba. Ɗaya daga cikinsu ya ce hukumomin Kyiv na fatan ganin rattaba hannun wato kan wannan yarjejeniya zai ci gaba da ba Ukraine damar samun tallafin kayan sojin Amurka wanda kasar ke matukar bukata a yanzu. Jami'an Isra'ila da Hamas sun kulla wata yarjejeniyar musayar gawarwakin wasu daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su da daruruwan fursunonin Palestinawa. Matsayar wacce aka cimma a ranar Talata za ta taimaka wajen tsawaita shirin tsagaita wuta da aka cimma zuwa wasu 'yan kwanaki. Tun a ranar Asabar Isra'ila ta jinkirta sakin fursunonin Palestinawa 600 don nuna rashin gamsuwarta da yadda ta ce ana gallazawa Yahudawan da Hamas ke garkuwa da su. Ƙungiyar ta Hamas wacce Amurka ta ayyana a matsayin ta 'yan ta'adda ta ce wannan jinkiri ya keta matsayin da aka cimma. Ƙarin wasu bakin haure da aka kora daga Amurka sun isa gidan yaron Guantanamo da ke ƙasar Cuba a ranar Talata ƙarƙashin sa idan sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth.
To ba sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri na safiyan yau Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa ta'aziyya ga Alhaji Muhammad Olong, mazaunin birnin New York wanda yanzu haka yake a birnin Kumasi, wadda tare da 'yan uwansa musamman Hajiya Jamila da kuma Hajiya Zuwaira na rasuwar mahaifiyarsu Hajiya Safura, wanda Allah mata rasuwa a makon da ya gabata a birnin Kumasi. To Allah jikanta da sauran magabata baki daya, mu kuma kyautata ƙarshen mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawe wanda ya shirya ya bada umarni, da ma injiniyar mu ta wannan safiyar Malama Nashwan, Baba Yakub makeri ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alkhairi. A huta lafiya, wassalam.